الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبود قوديا دجنجنا لكراري سكارة تبتاك الله تعالى مقاجين هذا الترمو ممن لكم ونشيكي قدانا دلما رمي ودو كلهم شيكات يچن چن تابو تامسا يوم الله تكي إيكون سيابا مداما za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da fassara shi zuwa harshen Hausa gurgudan abin da Allah madaukaki ya fahimtar da mu. Yau 13 ga watan Ramadana, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama 1441, wanda kuma shi daga watan 5 shekara ta 2020 daidai. Muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki daidai. Kafin mu fara karatu, za mu karanta wasu daga cikin tambayoyin ƴan uwa. Wannan tana cewa mace ce take fama da ulcer, maganin da aka bata yana sa ta yawan iska, in ta alwala ta kwanta sai ta yi iska, takan sake alwala kamar sau hudu ko fiye da haka. Ita alwala da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar, kamar yadda ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Barau dan Azib, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, inda ka kwanta bacci ka yi alwala, sannan ka kwanta akan ɓangaren jikinka na dama. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar. To ita wannan alwala, idan har mutum ya riga ya yi ta, bayan ya yi alwalar kuma ya kwanta, sai alwalar ta ruware, to ba sai ya sake wata alwalar ba. Matuƙar ya kwanta, to alwalar ba sai ya sake ta ba, domin dama ai shi kansa barci ma yana karya alwala, kuma idan ya alwalar baccin zai yi, don haka automatically lokacin da ya bacci ma mai nauyi alwalar ta kare, amma haka zai ci gaba da zama da ita. A matsayin ya yi alwala ya kwanta, manufar ya zama ka kwanta a kan tsarki, ko da alwalar ta warware, to matukar dai ka riga ka kwanta kafin ka yi ta, to ba sai ka sake ba. Za mu fahimci wannan cikin hadisin Abdullahi dan Abbasin, Allah ya kara masa yadda, da yake cewa ya kwana wata rana a ɗakin gwaggonsa Maimuna, Allah ya kara mata yadda, a ummansa Maimuna, ya ce bittu inda khalati Maimuna, wata rana ya kwana a ɗakin ƴar uwar mahaifiyarsa Maimunatu, matar Annabi sallallahu alaihi wasallama, inda yake bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna kwanci da matarsa, shi kuma ya zo ta kasa wajen kafafunsa da yake yaro ne ya kwanta wajen. To cikin dare ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi, ya biya bukatarsa. A wata riwaya ya zo karar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je bawali, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bawali ko bai sake alwala ba, sai ya sake kwanciya. Abinda dai aka ruwaito, manzo Allah ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yace abinda ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake ya wanke fuskarsa, saboda lokacin manzo Allah da ya tashi ya yi alkai wasu zikirori kafin ya kwanta. To dan ya samu nishadin yin wannan zikirorin, shi yasa ya wanke fuskarsa, sannan ya wanke hannayensa kuma saboda tsafta. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama mun san cewa Allah madaukaki ya umarce shi da tsafta, kuma yafi kowa tsafta. To saboda tsafta ne manzo Allah ya wanke hannunsa kafin ya sake kwanciya, amma bai sake alwala ba. To malamai suka ce wannan dalili ne da ke nuna cewa mutum matukar ya riga ya kwanta da wannan alwalar, to alwalar ta yi, ko da farkawa ya yi fitsari ba sai ya sake wata alwalar ba zai kwanta. Matukar kwanciyar farkon ya kwanta da alwala, shikenan yayi aikata wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. ta yi kama da alwalar mai janaba da mai janaba shi kansa bai da tarki amma aka ce idan mutum ya sadu da iyalansa bai wanka ba yayi alwala to kaga bai da tarki asalin sa amma kuma aka ce yayi alwala wannan alwalar yinta sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma alwalar ta yi a matsayin ta na alwala amma sai dai alwala ce wanda duk abin da yake kare alwala ba ya kariya ta domin dama shi bai da tarki to haka ita ma wannan alwalar matukar ka kwanta da ita to shikenan alwalar ta yi ba sai ka sake ba tambaya ta biyu ba tambaya ba ce wani bawan Allah ne yake cewa a ja hankalin mahaifiyarsa yana so ya yi aure amma kuma yarinyar tana da addini gwargwadon hali amma mahaifiyarsa ta ki saboda kabila ce yarinyar wai sai dai nemi bahaushiya wato ita bahaushiya ba kabila ba ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unfa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila shi bahaushe in yace maka kabila to yana nufin dukkan yaran da ba bahaushe ba ba bahulatadi ba in ka cire waɗannan guda biyu ko uku ka ƙara da bare-bare suma bahaushe ba a ce musu kabila amma in ka cire waɗannan hausawa fulani bare-bare to sauran a wajensa kabila ne waɗannan kuma su ukun ba kabila ba ne a wannan wato wata guntuwar asabiyya ce wadda addinin musulunci ya yaka addinin musulunci ya yanki kabilanci alqabliyya bangaranci yare tunkaho abinda ake so a matsayin ka na musulmi kai alfahari da shi shine musulunci abul islam la abni siwahu idza takharu bi qais aw tamim haka bilal ibn rabah yake cewa ko salman al farisi yace abul islam la abni siwahu yace ni baba na musulunci ne dangantaka ta ni musulunci ne kai la abni siwahu ban da wani uba mun ba musulunci ba idza takharu bi qais aw tamim in sun zo suna alfahari su banu qais ne ko banu tamim ne larabawa ne ni ina alfahari da cewa ni musulmi ne wannan yana daga cikin jahiliyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaka alqur'ani ya yaka shine fadin Allah madaukakin ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ya ku mutane mun halicce ku ne namiji da mace wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku dangi dangi kabila kabila lita'arafu dan ku san juna kowa san dangantaka sa inna akramakum indallahi atqakum amma mabi girma a wajen Allah subhanahu wata'ala cikin ku shine wanda yafi tsare dokokin Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sa'ad ibn abi waqqas yana aibata wani mutum da mahaifiyarsa yana aibata ta daga kabilar da ta fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyartahu bi ummi yace nika aibanta shi da uwarsa innaka mar'un fika jahiliya yace kai mutum ne wanda har yanzu akwai jahiliya tare da kai aljahiliya shine dabi'u irin wanda ake na kafirci kafin zuwa musulunci sune jahiliya manzo Allah ya ce Sa'ad ibn Abi Waqqas wannan abin da yayi abubuwa ne na jahiliya na kafirci bai kamata a ce musulmi yana yi ba dan haka yace da'uha fa innaha muntina manzo Allah ya ce ku bar kabilanci kuma abu ne mai wari musulunci bai son sa to duk wannan suna daga cikin dalilan da suke nuna cewa musulunci baya halatta a sanya kabilanci ya zama shine ma'auni na aure ya zama na cewa in dan kabilar ku ne yazo za ku bashi in ba dan kabilar ku ba za ku bashi ba dan kabilar ku in yaje nema wata kabila yarinya mai addini mai dabi'a amma ku ce sam wai kabila ce wani ya ga ta baiwar Allah ta musulunta zai aure ta ya je wajen mahaifiyarsa ta ce sam ba za ka aure ta ba ta za ka aure arniya ya ce ta musulunta fa ba ma ya ce a ba wani musulunta a yarni kan arni ne to na yi jahilci zunzurutun jahilci wanda ya musulunta al-islamu yajibu man qablahu musulunci yana shafe duk abin da mutum yayi da kafin mu ma dadin can in an bi ai za a samu can kiyaya mu can ba musulmin bane to kaga wannan kabilancin yana daga cikin abin da addinin musulunci bai yarda da shi ba shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta auratayya tsakanin waɗanda ake ganin kabila ce kaskantacciya da kuma kabila mai daraja yana daga cikin sirrin auren Zaid ibn Haritha da Zainab bint Jahsh annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta aure shi tace a ita ba za ta aure shi ba saboda shi maula ne bawa ne da aka yanta shi kaskantacce ne ita kuma ya ce hurra ya za ta aure kaskantacce Allah madaukake ya saukar da ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa an takuna lahum al-khiyaratu min amrihim aw tikra Allah subhanahu wa ta'ala yace bai dace ba bai halatta ba da mu'mini namiji ko mu'mina mace idan Allah da manzon Allah suka yi hukunci su zama da kuma suna da wani zabi na daban sabanin abin da Allah ya zaba sabanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba Zainab bint Jahsh mai kauya tace ta yadda aka daura mata aure da Zaid ibn Haritha wannan biyayya da ta yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah madaukake mata sakamako da abin da ba ta zamani ba falamma qada Zaid minha wa taman zawwajnaka Zainab Zaid ibn Haritha wasara ne sake ta haka kawai a kashin kansa yana tubuwa yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai da sake Zainab manzon Allah yana cewa ittaqillah wasbir wasbir ittaqillah yamsuka alayka zawjaka wattaqillah yana cewa rike matarka ka ji tsoron Allah ka kiyaye aurenka rike matarka ka saki ta amma da yake Allah riga ya nufi cewa auren sa ya rabu Allah ce falamma qada zaidun min hawatan lokacin da zaidu ya gama biyan bukatarsa abinda yake nema ya shika ma'ana ya saki ta yanzu Allah ya ce zawwajnaka sai muka aura maka ita auren nema daya kwaya daya wanda ba a taba yin irin sa ba Allah subhanahu wataala ne ya daura shi da kansa a saman samman bakwai ba sadaki ba siga ba shaidu ba komai Allah madaukaki ce zawwajnaka kun ba sadaki ba shaidu babu wali ba kowa Allah madaukaki shine waliin auren Allah ya ce zawwajnaka shikenan shi yasa ma Zainab bint Jahsh yake alfahari a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam an san tabata tace zawwaja kunna ahli kunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawati shi ku ba iyayenku ne suka aura muku annabin ba ni Allah ne ya daura mu aure da shi a sama samai bakwai to bin Allah subhanahu wataala da bin manzon Allah da ta yi akan tana ganin Zaid ibn Haritha kasa da ita yake amma ta yadda ta aure shi wannan Allah madaukake mata wannan hukunci duk wannan manzon Allah yayi ne domin ya goge abin da ake na jahiliya kabila ne wani to irin wannan shine abin da yake faruwa yanzu wajji tsoron Allah subhanahu wataala kowace kabila in dai musulma ce to musulma ce kuma wanda ya fi girma a gun Allah subhanahu wataala shine mun da fitar da dokokin Allah shi ba haushe ya fi wani yare ba ko balarabe ne yayi haka bai halatta ba ballantana wanda ba balarabe ba domin balarabe shine yake da daukakar da zai iya fintin kawo dai nuna ya fi kowa saboda dangantakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kaila ya jin yare amma ko su Allah bai dace haka ba ballantana ba haushe wanda in an koma kabilarsa shi ma za a rinka cewa su barbushe ne su wane ne ake fara masu bautar dodo da sauransu to kaga wa zai yi wa gadara ya ce wai wani wai kabila ne shi ba zai ba shi yar sabo ko ba zai auro daga shi daga wajensa ba matukar mata tana da addini tana da dabi'a to bai kamata saboda ita ba bahaushiya bane a hana mai aurenta don haka ji tsoron Allah subhanahu wataala a bi umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zauna lafiya Allah ya sa mu dace tambaya ta gaba wani bawan Allah ne yake cewa wannan yanayi ne da ake fama da shi na coronavirus, wai mutum ya halatta ya zauna a gida ne ya rinka sallarsa salloli guda biyar ko wajibi ne sai ya je sallah masallaci. A ni ba na ganin cewa mutum ya ki zuwa sallah masallaci, kai dai mutum ya dauki matakai irin na kariya wanda likitoci suka faɗa. Abinda likitoci suka faɗa a magana a rufe hanci da baki, a yi kokari wajen in an zo masallacin ba sai an yi ta gaisawa da mutane ba, domin wasu ɗabi'arsu ne da an yi sallah cike na ta miƙa hannu ana gaisawa ana gaisawa ana har zuwa sun ɗauka ma sunna ce musamman sallah asuba, an yi sallah ta biyu ana layi ana gaggaisawa ana gaggaisawa. To wannan saboda corona a hakura da shi, shi yasa za ka ga wasu masallatan har suna samun wato distance a tsakaninsu, kamar yadda za ka ga ana sallah tarawih a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka za ka ga ana yi. To matukar wasu malamai ne suka ba su fatawa gini a kan fatawar likitoci a layin da su yi laifi ba, amma ni ba na ganin cewa mu dai yanzu yadda muke ciki abin ya kai har a ce ba za a je masallaci a sallah ba. Amma idan har wasu malamai ne suka ba su fatawa waɗanda suka zauna a gida ba su sallah, in wasu malamai ne suka ba su fatawa gini a ga abin da likitoci suka faɗa, to ba su yi laifi ba a fahimtata. Amma dai ni ina ganin cewa a je masallaci a yi sallah shine abin da yafi, kuma shine abin da yafi zama daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya samu dashi. Za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma da cikin suratu Hud alaihi salam, muna tattaunawa akan aya ta 53 zuwa 56 sai lokaci ya kure mana ba mu gama tattaunawa akan ayoyin ba. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهده أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم.
أكمل ديك باتا أكرتم من جي جي من فسر كلمومي كو جملو للتكي تشكي وأن آيه قد أكود على رما يكرنت آية تفرقو الله مدوك كينا بعد لبارن يد متانا النبي هود عليه السلام شكا كأمن شي وادع بند النبي هود عليه السلام يدو مسدشي بل ما سنا غنم باشد وتبين النير هجة واند ذاس ميك ويا كان ساقوان دو دشي لك الله سبحانه وتعالى. كما su babban abin da ya dame su shine kiransu da yake yi su bar bautar wani Allah, su kadaita Allah madaukaki da bauta. Da haka ma suke cewa mu ba za mu bar bautar abin da muke bauta saboda maganar ka ba. Wato suna ganin cewa maganar sa da yake na hana su bautar wani Allah tayi kadan, a ce za su daina bautar wani Allah subhanahu wataala akan maganar sa bai kai a ce shi har ya iya hana su ba. Kaman galibi mutumin da ya zo wa mutane da gaskiya wani lokaci sau da yawa ba sa duba abin da ya zo da shi, sai su duba shi waye. Ita kuma gaskiya ba a saninta dan wai wani ne ya faɗe ta, a'a ana saninta ne a matsayinta na gaskiya. in mutun ya faɗi gaskiya baka duba shi waye ya kai ya faɗa ko bai kai ba a ne gaskiya ce kawai ka karba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya gaskata shedan ma yace sadaka ka huwa kadhub yace nan kan ya gaya maka gaskiya amma makareci ne to kaga duk yadda mutun ya zo maka da gaskiya in dai ka fahimci gaskiyar ce ya kamata ka karba ne sannan zamu gane cewa duk arangamar da aka yi tai tsakanin annabawan Allah da mutanen su duka akan kadaita Allah madaukaki wajen bauta ne yana daga cikin abin da malamai suke cewa abin mamaki al'ummomin da suka gabata duka rigimar da suka dinga yi da annabawa akan su kadaita Allah madaukaki da bauta ne shi kadai kada su yi masa abokin tarayya amma a baya bayan nan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suka koma ana rigimar da su akan asalin tauhidin rububiyya ba tauhidul uluhiyya wanda annabawa suka yi ta fada a kansa ba a hatta tauhidul rububiyya wanda ke nuna Allah shi ya halicce ka shi ya mallake ka shi ke gudanar da lamarinka wanda abin da tauhidul rububiyya ke kunsa kenan da aka ga Allah madaukaki ana masa kishiya a wajen halitta ma yanzu kaga irin mummunar aqida take yaduwa cikin mutane wahdatul wujud kada ita kar hasaman mu duka waɗanda suke da awar komai Allah ne kaga sun ƙaryata ma cewa Allah subhanahu wataala shi halicce bai dan suna ganin cewa komai ma Allah ne to in dai komai Allah ne kenan komai kowa shi ya halicci komai kenan kaga wannan warwarewa abinda asalin abinda kafiran dama ba su faɗe shi bane ake samu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suna da awar musulunci suke faɗan sa a sun ce wa annabi Nuhu da alaihi salam itaraka ba'd alihatina bisu daka ce mu muna ganin ba abin da ya same ka face kawai wani mummunan abu ne ya same ka kuma iyayen gijinmu da muke musu bauta su suka dora maka wannan abun saboda maganganun da kake akan su na cewa adina musu bauta wato suna nufin ya samu wani tabin hankali ne sababin taba allolinsu da suke yi ne har suka shafe shi da wani mummunan abu ya zama ya taɓa hankali wannan kuma ɗabi'a ce ta waɗanda wato suka ƙaryata Allah subhanahu wataala kowane lokaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai tsira ba suna cewa manzon Allah ma wato taɓi ne jinnu ne ya same shi am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun suna cewa ai yana da jinnu ne ya samu aljanune suka bujiro masa haka nan Allah madaukaki yana bashi kariya yace wa masahibukum bimajnun wanda yake rayuwa cikin kunnin da kuke jingina masa hauka yace Allah madaukaki ce ba mahaukaci bane yana daga cikin ma girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi idan aka jefe shi da abu baya ramawa Allah da kansa yake zuwa ya bada kariya wa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin annabi Hud alayhi salam yace inni ushhidullaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushriku yana shaidawa Allah wato da yake Allah subhanahu wataala shine ya aika shi to yana shaidawa Allah subhanahu wataala lalle ya isar da sakon kadaitakarsa kuma shi ba zai yi tarayya da su cikin abin da suke bauta na wani Allah subhanahu wataala ba dan haka yace wa ashhadu ku zama shaida da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce anan annabi Hud alayhi salam yana dai sanar da su ne a matsayin cewa su ne suke rayuwa da shi a lokacin da yake magana amma ba wai dan sun kai su ba da shaida ba domin ai shaida ana karban shaida ne a gun mutumin da ya kai ya ba da shaida to mudanan da suka bujirewa Allah suka kafircewa Allah shi za su yi da ma shaida a gaba yana cewa fakiduni jami'an ku shirya min duk kaidi da za ku shirya min gaba ɗayan ku kar ku min jinkiri wannan yana daga cikin abin da ke nuna lallai annabi ne na Allah dan duk yawan su a matsayin sa ne shi kadai amma bai ji tsoron su ba ba na tsammanin mutumin da yake kan barna baya kan gaskiya zai iya tunkaran al'umma gaba ɗaya yace duk abin da za ku yi min sai idan ya san akwai abin da ya taka aice fakiduni jami'an sun malatun biyu amma da yake ya san annabi ne na Allah shi yana kan yaqidi wani zai iya fada saboda barazana amma idan ya ga abin ya zo gadan gadan da wuri zai janye da'awarsa amma wannan da'awa ce da ya tabbata akan ta bai ji tsoro ba yace faki duri jami'a duk irin kaidin da za ku shirya mun ku shirya mun kar ku yi mun jinkiri inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum domin ni na dogara ga Allah ne ubangiji na ubangijinku kuma wannan yana nuna su annabawa ba sa dogara akan girman su a gun Allah ba sa dogara akan matsayin su a suna dogara ne ga Allah kar ka ce kai saboda Allah madaukaki ya maka wannan burka dogara da karfinka karfin naka ina yake in Allah madaukaki ga dama ya karya shi da haka yace inni tawakkaltu ce da nace ku yi mun kaidin da za ku yi mun ku ci ka dauka cewa ni ne na isa a ni ban isa ba inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum kawai abin da yasa na kalubalance ku da duk abin da za ku yi mun saboda na dogara ga Allah subhanahu wataala ubangiji na ubangijinku tunda ko ubangiji na ne ubangijinku shi ya isa da ni ya isa da ku da haka ni irin shirin da za ku yi in yana so ya kare ni zai iya kare ni irin wannan magana ba annabi Hud alaihi salam ne kada ya fara fada ba annabawan Allah duka suna fada saboda tabbatar da abinda suke kansa lalle sako ne na gaskiya daga Allah subhanahu wataala annabi Nuhu alaihi salam ya fada فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظرون الله سبحانه وتعالى yake ba da labarin annabi nuhu alaihi salam yana cewa ku tattara karfinku gaba daya da iyayen gijinku da kuke musu bauta duk ku tattara ثم لا يكن امركم عليكم غمه sannan abun kare zama boye ya zama a fili ثم قضوا الي ku yi mu hukunci ku kashe ni in kun ga dama wala tunziruni kar ku mun jinkiri haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa fa in kana lakum kaidun fakidun in kuna da wani kaidi da za ku iya mun to ku yi mun shi duk wannan yana nuna gaskiyar sakon da suka zo da shi daga Allah subhanahu wataala ba su yi kasa a guyo ba a Allah subhanahu wataala gaba yace ma min dabbatin illa hu akhirun bi nasiyatiha babu wata dabba ko babu wata halitta da take tafiya a bayan kasa domin addabba kullu ma yadibbu ala wajhi al-ardi dukkan abin da yake tafiya a bayan kasa ana da shi dabba in an ce dabba kar ka dauka cewa akuya ko tinkiya yake nufi a dan adam ma ana ce da shi dabba yasa Allah madaukaki shi wallahu khalaqa kullu dabbatin mimma wa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu Allahu ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah madaukake shi ya halici kowace dabba min ma'in na garuwa aminuhum daga cikin dabbobin manyan shi ala batnihi akwai wanda yake tafiya akan cikin sa kamar irin su maciji da makamantansu aminuhum man yamshi ala arba'i daga cikin su akwai wanda suke tafiya akan kafa biyu kaga wane ne jagoran masu tafiya akan kafa biyu mutum ne aminuhum man yamshi ala arba daga cikin su akwai masu tafiya akan kafa hudu to dukkan su Allah madaukake ya kiyasa dabba domin duk abin da yake tafiya bayan kasa ana ce dabba shi yasa Allah madaukake ya ce ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullu fi kitabihi babu wata halitta da take tafiya bayan kasa face arzikin ta yana wajen Allah to anan ma haka Allah madaukake ya ce ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiha babu wata halitta da take tafiya a doran kasa face Allah madaukake ne ke rike bi nasiha da gashin goshinta gashin gaba na goshi shi ake cewa nasiya kamar da Allah ya ce nasiyatin kadibatin khati'a to Allah madaukake ya ambaci nasiya anan saboda larabawa tunda alqur'ani ba larabin littafi ne ya sauka ne da larabci abinda larabawa suka saba ambata shi ma shi yake ambata to larabawa sukan ce akhadtu bi nasiyatihi in wato ina juya shi yanda naga dama domin duk wanda ka rike gashin goshin sa to taka yi diyan da kaga dama zaka yi da shi zai bi ka da yake larabawa su suna da gashi ko ba za mu fahimci wannan abu sosai in muna kwatantawa da gashin mu ko gashin mu dan gujin ne masha Allah tabarakallah su suna da yalwar gashi to gashi in yayi yawa na gaban nan in ka kama shi ka rike to duk inda kake so ga ja mutum zaka ja shi to larabawa suna fadan wannan ga dukkan mutumin da ya maka biyayya ta karshe an gane ko fa huwa akhidun bi nasiyatihi yana rike mato shi yana jujjuya shi diyan da ya ga dama to shine Allah madaukake amfani da wannan abin da larabawa suna fada yace babu wani abin da ke tafiya bayan kasa face Allah subhanahu wataala shi ke rike da gashin goshin sa ma'ana shi ke jujjuya shi duk inda ya ga dama nan annabi Hud alaihi salam ya faɗa musu wannan maganar dan su gane cewa duka irin kaidin da za su shirya fa al'amarin fa yana wajen Allah ne da ni da ku duka al'amarin mu yana wajen Allah in kun shirya ku kashe ni ma to ku sani dukkan al'amarin bawa yana hannun Allah idan Allah madaukaki bai karu kwana na ba zan mutu ba duk kaidin da za ku shirya idan Allah madaukaki bai ga dama wannan kaidin yayi tasiri ba to ba zai tasiri a kaina ba na'am muje aya ta gaba Allah ta'ala ya ce fa in tawallau amma idan kuka juya baya wato annabi Hud alaihi salam ya ci gaba da gaya musu idan har kuka juya baya faqad ablaqtukum ma ursiltu bihi ilaykum haqiqa na isar muku ma ursiltu bihi abinda aka aiko ni da shi ilaykum zuwa gare ku wa yastakhlifu rabbi qauman kuma ubangiji na zai mayar da madadin ku da wasu mutane na daban wala tadurruhu shay'a kuma ba za ku cutar da Allah madaukaki da komai ba juya bayan da kuka yi ba za ku cutar da Allah ba inna rabbi lalle ubangiji na ala kulli shay'in hafif mai kiyayewa ne akan komai da kowa anan annabi Hud alaihi salam ya ci gaba da gaya musu idan har sun juya baya akan ce tawalla ya juya baya tawallau kun juya baya to idan har sun juya baya yace faqad ablaghtukum ma ursiltu ilaykum ni dai sakon da aka bani na isar muku na isar shi kuma annabi ba abin da yake son sai isar da sako daukan shiriya ya sanya a cikin zukatan mutane ba nasa bane ma ala rasul illa al balagh ba abin da yake kan manzo sai dai isar da sako don haka ce to na isar da sakon da aka bani zuwa wajen ku na sauke nauyi na kuma ku sani Allah madaukaki zai iya canza ku da wasu mutane na daban yanzu ba an kira ku ku bi ka wuya zuwa ga Allah madaukaki kun ki ba to Allah madaukaki zai iya halaka ku ya kawo wasu mutane na daban wanda su kuma ba za su yi abin da kuka yi ba kamar dai fadin Allah madaukaki wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum idan har kuka juya baya kuka ki yin imani yastabdil qauman ghayrakum to Allah madaukaki zai canza wasu mutanen daban da ku thumma la yakunu amsalukum su kuma ba za su zama irin ku ba kamar dai fadin Allah madaukaki ya ayyuhal ladina amanu man yartad minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim Allah ta'ala yace ya ku wadanda suka yi imani man yartadid ku man yartadda wa tikra man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya juya baya ya bar addinin sa daga cikin ku fasawfa yati Allahu biqaumin to Allah madaukaki zai kawo wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah Allah yana son su adillatin alal mu'minin wanda yake masu kankan da kai ne ga masu imani a izzatin alal kafirin amma masu daugawa ne masu isa ne akan waɗanda suka kafirce wa Allah yujahiduna fi sabilillah suna jihadi akan tafarkin Allah madaukaki wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin doran zargin mai zargi dalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falar Allah madaukaki ne yana bayar da shi ga wanda yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah madaukaki mai alwashi ne kuma masani wato duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da abinda wannan aya take faɗa abinda annabi Hud yake gaya wa mutanansa wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum Allah ta'ala zai canza wasu mutanen su yi masa biyayya sai ya ce wala tadurruhu shay'a kuma ku sani kangare wanda kuka yi din nan fa ba za ku cutar da Allah madaukaki ba domin dukkan mutanen duniya inda za su hadu su kafircewa Allah madaukaki su juya masa baya da hakan ba zai cutar da Allah madaukaki da komai ba law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce dukkan ku na farko da na ƙarshe aljanun ku da mutanen ku gaba daya ku zamo akan sittar mafi tsoron Allah madaukake daga cikin ku ma za da zalika shi mulki shi'an wannan ba abin da zai kara cikin mulkin Allah haka inda al'umma za su hadu gaba daya su kafircewa Allah madaukaki su zama akan sifar mafi fajircin mutane ma da kasuwa da kan mulki shi Allah madaukaki ce hakan ba zai rike komai daga cikin mulki na ba kamar yadda yake cikin hadisin Qudusi to haka Allah subhanahu wataala ne yake cewa la tadhuhunahu shay'a ba za ku cutar da shi ba Allah madaukaki kada kai tsammani in ga kafircewa Allah madaukaki kar kai tsammani cewa ka cutar da Allah ne wani idan ya ji wahala ya shiga tsakanuka yi sai ya ce to bari ya saba wa Allah madaukaki shi ma tunda bai biya masa bukata ba shi ma bari ya yi wani abin da zai bata masa rai to ba za ka cutar da Allah madaukaki da komai ba kamar irin matar da take cewa Allah kar ka bari amin kishiya tace in ku ka bari aka min kishiya to kai ma yana maka kishiya tsammanin ta tunda an mata kishiya za ta cutu gani take yi shi ma Allah in aka masa kishiya zai cutu a'a wanda yawa Allah kishiya bai cutu Allah ba ya cuta kansa ya cuta baka cuta Allah da komai ba dan ka saba masa baka cutar da Allah madaukaki da komai ba dan ka kafircewa Allah subhanahu wataala Allah madaukaki yake cewa inna rabbi ala kulli shay'in hafiz annabi hudu alaihi salam yace ka sani ku sani lalle ubangiji na mai kiyayewa ne akan dukkan komai duk abin da muka ni da ku Allah ya kiyaye alheri da muka ya kiyaye zai mana sakamako akai haka sharrin da muka ni da ku duk wanda ya sharri a cikin mu to Allah madaukaki zai saka masa da abin da ya aikata fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara misalin qayyar zarra idan mutum ya aikata na alheri zai ga sakamako haka in na sharri ne ma zai ga sakamako Allah ka ba mu ikon aikata alheri na
wa lamma jaa amruna najjayna hudan wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min 'adhabin ghaliz wa tilka 'adun جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومهم
Allah ta'ala yace walan ma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo najjaina hudan sai muka tseratar da annabi hudu walladina amanu ma'ahu da wadanda suka yi imani tare da shi da rahmatin minna da rahama daga wajen mu inji Allah wa najjainahum kuma muka tseratar da su min azabin ghaliz daga azaba wanda take mai kauri wa tilka aad Allah ta'ala yace wadancan adawa jahadu bi ayati rabbihim sun musanta ayoyin ubangijin su wa asaw rusulahu suka kuma saba wa manzannin su wattaba'u amra kulli jabbarin suka bi umarnin kulli jabbarin dukkan wani mutum mai tsaurin kai anidin wanda yake mai bijirewa wa utbi'u fi hadhihi dunya sai aka biyar da su a cikin wannan rayuwar ta duniya la'anatan da tsinuwa wa yawmal qiyama haka kuma na alkiyama ma za su gamo da wannan tsinuwar ala inna adan kafaru rabbuhum Allah ta'ala ya ce lalle adawa sun kafirce wa ubangijin su ala bu'dal li'adin lalle ni santa ya tabbata ga adawa ko ku halaka ta tabbata ga adawa qaumi hud mutanen annabi hud alaihi salam anan Allah madaukaki yana ba mu labarin wato kamar yadda aka halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam lokacin da suka kangare wa annabi Nuhu alaihi salam haka su ma adawa da suka kangare wa Allah madaukaki suka ki yin imani da annabin su Hudu Allah madaukaki ya halakar da su domin Allah madaukaki ya halakar da su da iska kamar yadda ba da labari a wasu surori fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayamin nahsatin linudhiqahum adhab alkhizi fi alhayat ad-dunya Allah ta'ala ce mu aiko musu iska ne wannan iskar ita ce wadda take mai karfi da Allah madaukaki ya aiko musu dinga halaka su to wannan iskar da Allah madaukaki ya turo ta halaka adawa shine Allah ya ce wala ma jaa amru lokacin da al'amarin mu yazo mana azabar mu ta iskar nan da muka zo iska ce mai karfin gaske wadda bushiyoyi take in ka ka mu bushiya bushe ta tumbe ke bushiyar gaba daya ta tafi da kutare to lokacin da Allah ya kawo wannan azabar ta iska shine yake na jina hudan sai muka tseratar da annabi hudu wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka imani tare da shi domin Allah madaukaki in ya ga damar azaba wa waɗanda suka yi kafirci idan ya ga dama sai ya aiko azabar ba wanda za ta shafa sai wanda yake kafircin amma idan ya ga dama wani lokaci ya aiko azaba sai ta shafi da mai laifi da mara laifi wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas wani lokacin idan ta zo shikenan sai ta hada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin wasu mutane da za su yunkurin zuwa su rushe dakin Kaaba a kusa da tashin alkiyama yace har suna tafiya a cikin su akwai waɗanda su dama sun fito ne domin su rushe dakin Kaaba a cikin su akwai wanda hanya ce ta hada su da su yan kasuwa ne suna cikin tafiya lokacin da suka zo wani daji sai Allah madaukaki fa khusifa bi awwalihim wa akhirih sai an nutsar da su a cikin kasa daga farkon su har na ƙarshe sahabbai suka ce a nutsar da su ciki cikin kasa dukan su alhali a cikin su akwai waɗanda su hanya ce ta hada su wasu yan kasuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace khusifa aw khusifa bi awwalihim wa akhirihim thumma tub'athuna ala niyatihim annabi sallallahu alaihi wasallam yace kware ku haka za kisfar da su a nutsar da su a cikin kasa daga na farkon su har zuwa ƙarshen su sannan ranar alkiyama kuma sai ta tashi su akan niyoyin su to kaga wannan laifin wasu ne ya shafe su to wani lokaci Allah subhanahu wataala yakan ware iya masu laifin kamar yadda yi ba da labari anan lokacin da azabar ta zo sai ya tseratar da annabi hudu da waɗanda suka yi imani tare da shi yace da rahmatin minna da rahmar mu muka tseratar da su nan za mu ga cewa Allah subhanahu wataala yace rahmarsa ce yasa annabi hudu da mutanansa suka tsira menene abin da yasa suka tsira saboda sun yi imani ashe imani rahmati ta Allah da Allah madaukaki ke nufin wasu duk wanda kaga yayi imani to ya samu taimakon Allah ne ashe idan ka zamo mai imani kai wanda bai zamo mai imani ba ba abin dariya bane ba abin yi masa izgilanci bane domin kai ma rahmar Allah ka samu ba falalarka ba wayenka bane ba dabararka bane ba ikonka bane wani in ka duba kaga wayen da yake da shi a rayuwar ta duniya sai kaga cewa gashi bai yi imani ba amma wayensa zai iya sayewa mutane guda goma waɗanda suke masu imani in wayen duniya yake da shi ga hankali da hangen nesa na rayuwar duniya amma kash wayen nasa bai ba shi dama gane imani ba ina karanta wani rubutu da wani Balarabi yayi a ƙasar Saudi Arabia wani bawan Allah ne ya je ƙasar Turai to akwai ɗan uwansa wanda ya tafi ya dade a Turai din ashe an je an yi an wanke masa kwakwalwarsa gaba ɗaya ya daina addinin ma lokacin sallah yayi wannan bako da ya rawaye ce bari ya je yi sallah sai wannan ɗan uwana sai yake ce na nan da baka daina wannan abun ba har yanzu baka daina sallah sai ta mamaki suka zauna a wani wuri suna cin abinci sai suka fara hira sai shi wannan wanda ya bar addinin sai yake tamwai da hankali ne saboda yana ganin shi yana da wayo yana da hankali yana so wancan din ma ya lalata masa imaninsa ta hanyar dabararsa da hankalinsa da wayonsa yake cewa da shi yanzu yanzu wahalar nan da kake yi na sallan nan yanzu in aka je lahira sai ka samu maganan nan ko bayan mun mutu sai abin nan ya zama abin da ake faɗa cewa za a tada alkiyama a bada sakamako sai ya zama ba gaskiya ba yanzu wannan wahalar da ka sha za ka daina yanzu azumin nan da kake yi ka sha wahalar yunwa yanzu in lahirin nan ba gaskiya ba ne ne ya sakamakon ka sai ce sallah idan da zan waye gari tunda ya biyo masa ta hankali ne shi ma sai ya biyo masa ta hankali yace tunda sallan nan da ake yi motsa jiki ne ai yace in ya zama ba gaskiyan ba ma an yi exercise ne kullun na cikin exercise ina motsa jiki da safe motsa da rana motsa da dare motsa dai ban amfani a gabobi na ma yace azumin nan kuma da kake gani ai likitoci ma suna bada shawarar wani lokaci a rinka bada gap wajen cin abinci, rage cin abinci daga cin abin da ke bada lafiya, hanyoyin jini su samu a circulating yanda ya kamata. Yace to sai in mai da shi kiwon lafiya ne. Haka yi ta kirga masa abubuwa da duk ya ambace shi, sai ya gaya masa wani abu na duniya, ya ce ga amfanin da zai mun in ba da gaskiyan bane da kai yanda kake faɗa. Sai da ya gama sai ya ce to ni ba wurin ba ka tambayi tun da kamu. Ya ce kai kuma yanzu in ya tabbata da gaske ne za a je lahira a bada sakamako, kai da ka daina sallah na ya za ka yi? Fabuhita alladhi kafar, ba ya da amsa, domin an riga an mutu, an riga an ta da kiyama, ba za a dawo ba ballan da za ka sake wani aiki. To kaga shi yana ganin yana da wayo ne, amma wayansa bai amfanar da shi wajen imani ba. Amma dai kamar yadda shi bawan Allah yake ba da labari, ba su bar wajen ba sai da mutumin ya dawo kan addini. To haka Allah subhanahu wa ta'ala falalaci yake yi. Shi yasa Allah madaukaki ya ce allazina amanu ma hu bi rahmatin minna, rahmar Allah ne Allah madaukaki yake ba. Yace wa najjaynakum min azabin ghalid, mun tsayaratar da su azaba wadda take mai kauri. Wannan tsayaratarwa guda biyu Allah madaukaki an fita a cikin ayar. Walamma jaa amruna najjayna hudan, yace kuma wa najjaynakum min azabin ghalid, wasu malamai suka ce ai mun tsayaratar da su daga azabar da aka yi a cikin wato ta kafirai aka halakar da su. Ma'ana zai zama wa najjaynahum na farko da najjaynahum na biyu duk abu ɗaya ne. Amma kullum muna faɗa idan lafazi guda biyu suka zo a cikin kal jumla, ɗaukan kowacce da ma'ana ta daban ya fi fasaha a kan ɗaukar ta ma'ana ɗaya. To don haka shi yasa wasu malaman suka fassara cewa najjaynahum na farko yana magana akan tseratar da su da aka yi daga iska da aka halakar da kafirai, wa najjaynakum min azabin ghalidin, kuma tana magana gobe alkiyama. Allah madaukaki ya tseratar da su daga azabul lahira, sun tsira daga azabul duniya saboda imaninsu, haka kuma za su tsira daga azabul lahira saboda imaninsu. Allah ta'ala ya ce wa tilka aad, aad da yake kabila ce ake ce da ita aad, don haka shi yasa Allah madaukaki ce tilka, aka yi mata dhamirin mace, yana komawa zuwa ga kabilar Adawa, domin duk duniya kowa kabila ne aiko, kamar yadda muka faɗa ɗazu. Wa tilka aadun jahadu bi ayati rabbihim, sun musanta ayoyin ubangijinsu da aka aiko annabawansu da shi. Al-ayat iri biyu ne, al-ayatul shar'iyya da kuma al-ayatul kauniyya. Wani lokaci akan ce ayat, ana nufin al-ayatul shar'iyya, ayoyi da manzanni suke zuwa da su daga wajen Allah madaukaki, kamar ayoyin al-Qur'ani da muke karantawa yanzu. Wani lokaci akan ce al-ayat, ana nufin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah madaukaki ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Kaga al-ayat yace Allah yace ayoyi ne, kaga halittu ne ya faɗa. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar, daga cikin ayoyin Allah akwai dare da wuni da rana da wata. Kaga duka Allah madaukaki yace yace musu ayoyi. Wa min ayatihi yuriikum al-barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u sahaba thiqal. Wa min ayatihi yuriikum al-barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha. Kaga duka Allah madaukaki ya ambace su tsawa da ake da walqiya da ruwan sama, duk Allah madaukaki ya ambace su a matsayin ayoyin sa ne. To kaga wannan al-ayatul kauniyya kenan, ayoyi halittun Allah waɗanda suke kake ganin su su zama maka dalilin na yadda akwai Allah. Yasa ake ce su ayoyi, wato alamu da suke nuna tabbatar akwai Allah subhanahu wataala. To amma wani lokaci akan ce ayat, ana nufin al-ayatu shar'iyya, kamar yadda Allah madaukaki tilka ayatul kitabil mubin, waɗancan ayoyin littafi ne waɗanda suke bayyanandu. Kaga waɗannan ana nufin ayoyin al-Qur'ani. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, al-Qur'ani ayoyi ne masu bayyanannun hujjoji a cikin zukatan waɗanda Allah ya ba su ilimi. To wannan ayoyin ana nufin al-ayatu shar'iyya ne, saboda yace wajhadu bi ayati rabbihim, sun qaryata ayoyin ubangiji da manzanni suka zo musu da su. Shi yasa yace wa asaw rusulaku, sai suka saba wa manzanninsu. Adawa annabi Hud kadai aka aika musu, amma sai Allah madaukake shi sun qaryata, sun saba wa manzanni, saboda duk wanda ya qaryata manzo guda daya to ya qaryata sauran manzannin gaba daya. Kamar yadda Allah subhanahu wataala kullum yake fada, idan wasu mutane an aika musu annabi sun karyata shi sai ce sun karyata annabawa kazzabat qaumu nuhi lil mursalin mutane annabi sun karyata manzanni gashi annabi nuhu aka aika musu kazzabat adun lil mursalin adawa sun karyata manzanni kazzabat samudul mursalin kazzabat qaumu lutin lil mursalin kazzaba ashabu lakatal mursalin kaga duk waɗannan kowa an aika musu annabi ne amma sai suka karyata shi sai Allah ce sun karyata manzanni shi yasa yana daga cikin usulul iman yadda da dukkan annabawan da Allah madaukaki ya aiko idan har ka karyata wani annabi daga cikin annabawan Allah to imaninka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai amfane ka ba shi yasa Allah madaukaki yake ba da labarin masu imani yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba sa rabawa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah duka sun gaskata su yana daga cikin wato abin da ke tabbatar da annabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskata dukkan annabawan da suka gabace shi domin duk wasu mutane da suke kan wani addini amma cikin annabawan Allah sun karyata wani wannan yana nuna ba kan da yake suke ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa daga cikin shari'ar da manzon Allah ya zo da ita ko dukkan annabawan abin da suka zo da shi kenan cewa gaskata dukkan manzannin Allah madaukaki imani da manzannin Allah kashi biyu ne kamar yadda malaman aqida suke kasawa akwai al-iman bil jumla kai imani da Allah madaukaki ya aiko manzanni a dunkule wannan imani shine ya wajaba akan kowa akwai al-iman bil tafsil a rarrabe kashi annabi Muhammad kai imani da shi annabi Musa kai imani da shi annabi Isa kai imani da shi annabi Zakariya kai imani da shi annabi Yahya kai imani da shi annabi Isma'il kai imani da shi Ibrahim kai imani da shi Lut Hud Nuh haka kaga wannan tafsilan kenan to in kace dukkan mutane sai sun yi imani haka a rarrabe su san annabawa su yi imani da su to wasu ba za su zama masu imani ba sai in ka samu mutumin da yake rayuwa a daji bai zo gari ba bai taba karatu ba ka tambaye shi ya gaya maka sunan annaba guda uku ka hada shi da yake amma ya yadda akwai annabawa Allah ya aiko annabawa ya yadda to wannan imanin nasa imani ne jumlatan ya ishe shi sai dai imanin sa bai kai na mutumin da yayi imani tafsilan ba duk ran da ka san sunan wani annabi da ba ka san shi ba kai imani shi to imaninka da manzannin Allah ya karu kuma a wajen ahlus sunna dama imani yana karuwa yana raguwa ko yana karuwa ta hanyar ilimi idan ka san annabawan Allah duk wani annabi da ka san sunan sa to imaninka ya karu akan imani da annabawan Allah Allah ta'ala shi ne ya ce wa asaw rusulahu suka ƙaryata manzannin Allah wattabau amru kulli jabbarin ani ne suka rinka bin umarce-umarcen jagororin su da suke jagoranta su akan barna shi jabbar ayil mutakabbir masu girman kai anidin waɗanda suke masu jajircewa akan ƙarya masu taurin kai wannan hali da suka yi yasa Allah madaukake ce sai aka la'ance su duniya da lahira wato sun shiga cikin la'anar Allah sun shiga cikin tsinuwar Allah a duniya haka kuma sun shiga cikin tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala gobe alkiyama Allah ka tsare na
wa usbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود
انتصر أتوانا أي
وإلى ثمود أخاهم صالحا
نعم
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
وكسر النبي صالح عليه السلام دمت عن السلام داوة يتجي دام متاشا أكنتا in Allah madaukaki ya kai mu karatun gobe saboda lokaci ya riga yayi abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana akwai yan uwa da suke yawan aikowa cewa a sasu cikin addu'o'i a cikin wannan wata mai albarka akan wasu bukatun su na alkhairi muna addu'a Allah madaukaki ya biya kowa bukatun su na alkhairi to wanda yake neman addu'ar mu akan wata bukatar sa muna masa addu'a Allah madaukaki ya biya masa bukatar sa ta alkhairi wadanda suke cikin damuwa Allah madaukaki ya yi musu wadanda ba su da lafiya suka nemi musu addu'a Allah madaukaki ya ba su isasshen lafiya wadanda suke da majinyata to Allah madaukaki ya ba su lafiya wannan musiba da muke ciki ta annoba a wannan kasa tamu da ma duniya baki daya Allah madaukaki ya yi mana Allah sa ta zama izina da kuma kafara gare mu baki daya wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.